To jama'a barkan ku da wuni kuma da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta Alhamisi nan kan mita 21 da mita 16 da kuma mita 25 a can jihuriyar Niger ana jin mu sosai a tashar Mutabiyo Africa dake can Yamai kan mita 102.5 a zangon FM kenan ko kuma a gidajen radio da masu zaman kansu irin su amfani da fara da nomad da sarauniya da dalol ko kuma niya a birnin Kwani sai a yanar gizo a biyuwarhausa.com da sashenhausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC Adi Mustafa na Sakwato ne tare da Grace Alheri Abdu muke shirin mu kawo muku shirin muna wannan la'asari ya bari mu fara da kanin labarai kamar da muka fara wato muka saba.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar kakabawa Rasha waɗansu sababbin takunkumi dokar da ta ba majalisar dokokin Amurka ikon hana shugaban ƙasar dagewa ko kuma soke takunkumin. Shugaban Amurka har yanzu ya amince da daukar matakin da zai zaftare yawan yanci ranar marasa kwarewa da ake ba izinin zama a nan Amurka. Kana shugaban kasar Venezuela da babban jami'a hukumar zabe ta kasar sun musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fi doka da kuri'a.
To a gaishe ki. To bayan kun ji labaran baki ɗaya za ku ji abin da muka jiyo daga rundunar sojan Najeriya da kuma fadar shugaban ƙasa akan inda aka kwana game da umarnin shugabanni na Achebu shugaban Boko Haram cikin kwanaki 40 abinda suke cewa bai kamata ma a ce an faɗe shi ba.
Najeriyan an ya kamata su san cewa ba komai ne da a fita a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 zai kama ba ƙarshe kawai ba.
To sannan masana za su yi mana fashin baki kan dalilin da ke sa kasashen mu na Afirka suka fi ba da fifiko ga abin da manyan kasashen da suka mallake suke so maimakon abin da su suke so.
Duk da yake Turawa sun saka hannu akan takardar kawo ƙarshen mulkin mallaka a hukunce, da alama abin ba haka yake ba a zahiri.
Kasashen Afirka waɗanda Ingila ta yi roni sun yi samu incin kansu bisa ga kasashe waɗanda Faransa ta yi roni.
Bashin an zama tambaya sai sun san menene za mu yi da shi, kuma shi ne bashin wanda ake cewa shaka mutu.
To yau Alhamis ce don haka rana ce ta kawo muku shirin sai bango kuma akwai ra'ayinku na imar amma sai bayan labarin duniya fa.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar kakabawa Rasha waɗansu sababbin takunkumi dokar da ta ba majalisar dokokin Amurka ikon hana shugaban ƙasar dagewa ko kuma soke takunkumin. Trump ya bayyana sabuwar dokar a matsayin mai cike da kurakurai a wata sanarwa manema labarai da aka fita jiya Laraba bayan ya sa mata hannu. Duk da haka ya musanta cewa an matsa masa ne ya sa hannu a wannan doka. Sabuwar dokar da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suka goyi baya ta kakabawa Iran da Koriya ta Arewa da kuma Rasha takunkumi. Senator Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware ya yi maharabin da sanya hannu kan dokar.
I'm very pleased that President Trump chose to sign the Russia sanctions bill. I don't think he had much choice.
Na ji daɗi da shugaba Trump ya sa hannu a dokar kakabawa Rasha takunkumi. Ban yi tsammani yana da wani zaɓi ba, kasancewa majalisar dattijai da ta wakilai duk sun amince da dokar da gagarumin rinjaye. Mai magana da yawun fada White House Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Trump ya sa hannu a dokar ne bisa dalilan haɗin kan ƙasa.
We've been very clear that we support tough sanctions on all three of those countries. We continue to do so, and that has certainly not changed. And I think that
ce mun bayyana a fili cewa za mu goyi bayan tsauraran takunkumi akan dukkan kasashen uku, kuma za mu ci gaba da yin haka. Babu abin da ya sake. Ina jin hakan ya bayyana a sanarwar ta yau. Sai dai Trump ya ce dokar ta kunshi waɗansu sharuɗa da ba za su taimaki Amurkawa, wato Amurkawa ba. Da za su iya inganta dangantakar Rasha da Koriya ta Arewa da kuma China a maimakon cimma gurin da ake nema. Shugaban ƙasar Venezuela da babban jami'a hukumar zabe ta ƙasar jiya Laraba suka musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fito kaɗa kuri'a da ake zargin ƙarawa da aƙalla mutane miliyan ɗaya a zaben da ke cike da tankiya da zai ba majalisa ikon sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugabar hukumar zaben ta ƙasa Tebise Lucina ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zabe na ƙasar Burtaniya ya yi rashin sanin ya kamata ne, kuma za ta yi ta yi barazanar ɗaukar matakin shari'a a kan kamfanin. Lucina ta ce wannan ra'ayi ne na kamfanin da rawar da ya taka kawai a zaben shi ne samar da tallafi da fannin amfani da fasahar zamani da ba shi da wata alaka da sakamakon zaben. Shugaban kamfanin Smartmatic na ƙasar Burtaniya Anthony Muguta ya faɗa a birnin London jiya Laraba cewa babu tantama adadin kuri'un da aka sanar ba daidai ba ne, sai dai bai bayyana ko murɗa kuri'un ya sanya sakamakon zaben da aka gudanar ranar, wato ya sauya sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadi ba. Shugaba Nicolas Maduro ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin cewa Amurka da Burtaniya ne suka matsa muki ga lamba ya sake jaddada matsayin gwamnatin cewa mutane miliyan 8 suka kada kuri'a, ya kuma ƙara da cewa ba domin masu zanga-zanga sun toshe hanyoyi ba, da mutanen da suka kada kuri'a sun kai miliyan 10. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da ɗaukar mataki da zai zaftare yawan 'yan cirani marasa ƙwarewa da ake ba izinin zama a Amurka, tare da gabatar da wani tsari da zai ba da dama ga waɗanda suka cancanta. Tsarin da ake kira RACE zai rage adadin waɗanda ake ba takardun izinin zama Amurka da ake kira Green Card zuwa 500,000 a shekara. Yanzu haka dai ana ba mutane miliyan 1 ne irin wannan izini. Za a kuma gabatar da wani tsari da zai mai da hankali kan kula da ganin ko masu neman izinin sun iya turanci, kuma suna iya kula da kansu yayin da ake tantance takardun masu neman izinin zama Amurka. Da yake jawabin tsaye kusa da Senator Tom Cotton na jihar Arkansas da David Perdue na jihar Georgia, 'yan majalisar, wato 'yan jam'iyyar Republican da suka gabatar da ƙudurin, ya yaba matakin da ya ce yana ɗaya daga cikin alkawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe na ba Amurka fifiko. Ya kuma bayyana shi a matsayin garan bawul mafi girma a tsarin shige da ficin ƙasar cikin shekaru da dama. Cotton da Perdue sun ce ƙwararan, wato kwarara 'yanci rani da aka daɗe ana samu waɗanda ba su da ƙwarewa shi ne ya haifar da koma baya da ake samu a fannin albashin ma'aikata a Amurka.
To, Grace Adira Abdu ce ta kawo muku labaran duniya daga Washington. Yanzu bari mu shiga rahotanninmu, kuma za mu soma ne daga Abuja a Najeriya, inda wakilin Hassan Mainakai ne ya bi diddigin inda aka kwana dangane da umarnin nan da babban hafsan sojan Najeriya ɗin, wato General Tukur Burutai, ya bayar sojojinsa na cewa su je su kawo Madugun Boko Haram Abubakar Shekau a raye ko a mace cikin kwanaki 40. To, ga abin da kakakin sojan Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka yake gaya wa Hassan.
Kamar yadda ka sani, wannan aiki ana kan shi, kuma tun kazuma wannan wa'azi da aka bayar, akwai waɗanda a dalilan kashin kansu suka bo wannan aƙida ta banza ta Boko Haram ba da kai ba. Wallahu sun ga kofari wuta ta yi wuta, ko kuma sun fahimci gaskiya cewar wannan ba dabi'a ba ce ba. Saboda an yi masa ƙarya a yau
gare. Hadimin muƙaddashin shugaban Najeriya Hafizu Ibrahim ya ce gwamnatin Najeriya na da ƙwarin gwiwa akan sojojin.
Ai, gwamnati a koyaushe tana ce da bawa jami'an tsaronta da hafsoshinta tana ƙara musu ƙwarin gwiwa, tana ba su kaini domin su yi aikin yadda ya kamata.
Amma ba mu ganin cewar kamar an yi riga malamin masallaci an ba da wannan umarnin kuma kar abin ya zo kila abin ya kasa yiwuwa.
A'a, ai ba, ai ba. Tunda kaga kamar wannan aiki ne na su jami'an tsaro. Sun san me ya dace, sun san abin da ya dace, kuma sun san yanda ya dace, kuma sun san abin da za su yi domin su ga sun magance wannan abu.
Yanzu da ya rage ƙasa da kwanaki 30 wannan wa'adi na General Burutai ya cika, anya abu ne mai yiwuwa a cimma Shekau? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Almustapha Osoji.
Eh, mai yiwuwa ne, saboda shi soja ne kuma ya san menene ya takaki da bayanan sirri ya zo musu da yanda za su yi su zama cewa sun kama shi ɗin, domin wannan rikabi ya ce a wasan jifa, to tabbas suna ganin ya kasa dutse, domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba. Kila ke hango akwai wani sakaci da rundunarsa take ko ko wanda suke tafi da rundunar tasa, to in har yana da bayanan sirri, domin shi ne babban abin da kowane ɗan ta'adda ake yaki da shi akan bayanan sirri, su ne suna da bayanan sirri cikakku a hannunsu.
A gefe ɗaya kuma, tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko Irashid Harun ya ce sha'anin tsaro fa, musamman na umarnin kamo irin su Abubakar Shekau, abu ne da ke buƙatar matuƙar sirri.
Abin da ake faɗa, information management a counter insurgency operation, ba ko ne kamata a fito a faɗa ma jama'a ba, kuma Nigerian Army ya kamata su san cewa ba komai ne da a fita a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 da suka kama Abubakar Shekau ba. In akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake, da kamata mutane su sani ba, sai sun kamo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi.
Abin jira a gani shine anya wannan umarni na Buratai zai cika cikin wannan lokaci? Tambayar kadai da lokaci ke yi amsa ta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuwa gaishe Kasim, mai sauraro ya kake ji game da maganganu da ake ta bazawa game da ko Buhari zai dawo yau ko gobe ne? A bangaren jin ra'ayinku na wayar tarho a shirinmu na dare yau da karfe 9:30, za mu ba ku dama ku ga mana albarkacin bakinku game da cece ku ce da rudamun da ke tattare game da batun dawo shugaban Najeriya da kuma ma illar rashin zamansu a Najeriya din.
Waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi idan Buhari na Najeriya ba a soma shi, ko bai ce ma kowa komai ba, ba wanda zai soma. In yana nan a ƙasar nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi, saboda haka kaga ɓera ya rasa kule, suna buki, suna hawo, suna sauka.
To sa yi ƙoƙari a kira mu da ƙarfe 9:30 na dare ku ga mai da yadda kuke ji game da batun dawo shugaba Muhammadu Buhari yau ko gobe. Yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar, inda wakilin musulmin Muni Barma ya zanta da masana game da yadda sau da yawa manufofin ƙasashenmu na Afirka sukan ta'allaka ne akan abin da manyan ƙasashe suke so ba bukatun su ƙasashen namu na Afirka ba.
Nafiyar Afirka wacce ta taso cikin tsarin haɗin kai a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kai ta OAU ta canza manufa zuwa ƙungiyar tarayyar Afirka AU bayan da wasu shugabanninta suka gano buƙatar hakan domin kare manufofi da martabar Afirkawa a duk inda suke. Sai dai shekaru bayan haka wannan haƙa ta kasa cimma ruwa sakamakon yadda ake samun bambancin tunani tsakanin ƙasashe saboda wasu dalilai masu nasaba da kare manufofin 'yan mulkin mallaka. Malam Nasiru Saidu, wani mai fafutukar kare martabar Afirka, na jin takaicin wannan al'amari.
In ka diba yau harkar tsaro da harka ta kashin kuɗi ta tattalin arziki duka abubuwa ne waɗanda waje har yanzu ita takamaimai an rike da gindin abu. Bai yiwa a yi zancen cigaban Afirka babu tsaro na 'yan Afirka da kansu. Bai yiwa a yi zancen cigaban Afirka babu kamar kuɗi mai ƙarfi wanda zai ce Afirka ita a rike da shi.
Duk da yake Turawa sun saka hannu akan takardar kawo ƙarshen mulkin mallaka a hukunce, da alama abun ba haka yake ba a zahiri, kuma bayanai na nuni
ƙasashen Afirka waɗanda Ingila ta yi rono sun yi samun incin kansu, sun yi samun walwala yau bisa ga ƙasashe waɗanda Faransa ta yi rono. Don mi Faransa hariyo tana kakace da ƙasashe waɗanda ta yi mulki domin bisa gare su mafi yawanci ta rayuwa.
Kokarin kare kai daga makarkashiyar siyasa na daga cikin manyan dalilan da Salisu Ahmadu na kungiyar yaƙi da 'yan jari hujja ke ganin suna tilastawa shugabannin ƙasashe yi wa Turawa biyayya.
In yi zamanto da mun kun za su yi kawaka tsoro su ce in baka amince ba kun ma kudita, to in yi zamanto suna ma sifiran wani abin kai kuma ka amince, to ka kenan problem ka yanzu zamanin ba ta ƙare ba. Amma an yi samun mutanen su ce wanda su ce musu kuna so ba kudita ba ku zo ku kashe ni ma, wannan abubuwan dole sai na aikata shi abin da zai kama ƙasa ta cigaba, abin da zai kama talakashin daɗi, akwai abubuwa da yawa za a samu sauyin su.
Miƙawa 'yan mulkin mallaka kai domin bori ya hau na matuƙar jefa talakawa cikin ƙangin rayuwa.
Ya kamata a ce shugabanni sun saurari talakawa, sun saurari masu nazari, kuma su kankansu sun fara yin aƙida wadda za ta sa Afirka ta cigaba, musamman yaƙi da cin hanci da rashawa cikin ƙasashen namu na Afirka, tunda mu'amala da sauran ƙasashe na duniya shina da tashi matsala ta mai da arziki baya na Afirka. Amma makasudi babba wanda yau ya hana mu Afirka girma shine cin hanci da rashawa, dan tattalin arzikin da akwai cikin ƙasa, duk irin abubuwan da aka samu cikin ƙasa mashumagabanni mahiyonci sai a yasashe ko kuma a bari ma'aikata su yasashe ba a yi musu komi.
Alƙaluman binciken hukumar lamani ta IMF a shekarar 2017 sun yi nuni da cewa daga cikin ƙasashe 25 mafi talauci a duniya 14 renon Faransa ne, yayin da ragowar su aka gano cewa sauran ƙasashen yammaci ne suka yi musu mulkin mallaka.
Wannan mutanen sun zama yau jijiya a cikin rayuwar ƙasashenmu. Ka san da yau bashi ma an zama tambaya sai sun san menene za mu yi da shi, kuma shi ne bashin wanda ake cewa shaka mutu.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Allah 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 hada kanmu a Afirka mu so juna.
To san da yake Malam Sule, jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotanni daga sashen muryar Amurka Washington DC, inda muke misalin karfe 10:11 da kwata na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya zage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malamai din da aka rama hukumar garko da Kano da sai magana a daga Abuja ba da wannan Najeriya. Tambaya na tsaya lalle jami'ar KPC yanzu ta kawo da wannan jama'a da jama'a ba dan kuma ana zargin cewar tafiyar Muhammadu Buhari da har ma wasu suna bawa cewar wani ya yi aiki da kodi dan kana mace mace da ban kafa ake so wani ma ana zargin akan tokin nan wani ma kafa kike so shin talaka kuma wasu har ma din da menene gaskiyar wannan al'amari dan da ta biyu da ban ba ko shi ne da shi majalisa ɗan majalisa ne wani ta yi aka tabi ban su a arewacin Najeriya nan wani dukkan wani abu da za a ce na ci gaba an kawo ta ana zargin ɗan majalisa ne musamman kana ta yi irin su shi da take kawo koma baya idan Muhammadu Buhari ya yi kura za a kawo ci gaba a ƙasa sai ku dakuce kuma ana zargin akwai a cikin su kuma ana tunanin a cikin ku akwai wani suke kan ƙasar domin Muhammadu Buhari ya garba idan gwamnati ta gaba to sai sun zo ba su ne cewa ainihin wadda ma'amma ma zai ce za ku dole da kai na ƙasa.
Senator, kaji tambayar nasa?
Amma kamar tambayar farkon na ya dan yi rawa
sai. Ni ma kai na ban fahimta ba. Mallam, me tambayar ka ta farkon nan da Allah sake maimaitawa ko?
Game da lokacin da Mujina Muhammadu Buhari ya tafi waje. Mun ji an ce akwai sanatoci da suke yakin neman kujerar Muhammadu Buhari da wasu kuma suna yakin neman mataimakin gaban kasa wannan ana tunanin masu suna tunanin masu mun tulaka mun mutsa a wannan lariya ta tsaye da makaban mu a gaban muna sa'adiyar su kuma suna tsayin neman da za a yi ma a basu kasar la ya za a kudu da kanku da kasu wannan zargi da har ake tunanin wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne.
To Senator Ahmed ko bai ansa tambayar nan ba tambaya ta to Senator gare ka dai.
To bari in sake ansawa na ya yi kama da tambaya
yawa ta farko ba
wadda dan uwana mai tambaya na farko ya yi. Ba ma duk da haka tunda ya sake tambaya ina ga watakila ban bayani yadda ya kamata ba. Bari in tabbatar maka cewa babu wani doka da ya ba wa wani dan majalisa dama ko kuma wata hukuma ko kotu ma akan shugaba Muhammadu Buhari ya yi tafiyar neman lafiyarsa bai dawo ba saboda haka a rantsar da mataimakinsa. Mataimakinsa ma kenan wanda shi ne yanzu haka yake aiki a madadin shugaban. To balle a ce a tsallake mataimakinsa a rantsar da shugaban majalisar dattawa. Wannan magana ba shi da tushe. Lalle akwai yayin da wani dan majalisa na dattawa daga Abia, Sanata Abaribe, kuma dan adawa ne, dan PDP ne, ya tashi a majalisa ya ce ai an sami gidi na shugabanci a Najeriya saboda shugaban kasa baya nan mataimakinsa kuma ya yi tafiya bai dawo ba. To amma wancan magana ne irin na yan adawa. Babu inda aka samu dama na a ce a rantsar da shi mataimakin ma balle a sawo shi shugaban majalisar dattawa a ce a rantsar da shi. Saboda haka wannan kada mutane su tada hankulansu a kai saboda ba abin da zai faru ba ne. Ba shi da tushe ba kuma daman da wannan abu zai faru. Kuma mu 'yan majalisa da aka zaɓo mu mafiya yawanmu zan iya cewa ma dukkanmu da muke APC muna tsaye ne a kan cewa jam'iyyarmu da shugabanmu da kuma gwamnatinmu dole mu tabbatar cewa mun samu nasara. Domin don mu samu nasarar ne mu tabbatar mun yi wa 'yan Najeriya abin da suke so aka zaɓo mu. Wani lokaci akan samu saɓani amma ina so in tabbatar maka cewa muna tsaye tsayin daka duk abin da shugaba Muhammadu Buhari yake so mu shi muke so. Tambaya ta biyu akan shugaba yana son wani abu mu kuma 'yan majalisa muna zagon kasa. To ina so in tabbatar maka cewa wannan ba haka ba ne. Mafi yawan lokaci za ka ga abin da shugaban kasa ya nema akan yi. Wani lokaci akan samu saɓani amma shi al'amarin demokradiyya al'amari ne na wanda suke da rinjaye. Ba wai dole bane don mutum yana APC sai ya yadda muke so. Wani lokaci wani yana APC watakila dalilansa wanda za su sa shi abin da yake ga shi ne dare dalili ne wani daban ba na APC ba. Ba kuma na ruhi ko kuma na ma tunanin jam'iyyarmu ba. Tunaninsa ne ko kuma yana da wani irin lissafi wanda yake daban. Amma mafiya yawanmu har kullum muna fatan duk abin da shugaban kasa ya kawo mana mu tsaya mu tabbatar cewa an aiwatar da wannan abin sai dai idan abin ya fi ƙarfin mu kuma ka san da makurdiya masu rinjaye su suke da nasara marasa rinjaye kuma suna da dama su ambaci abin da suke so koda ku a cikin jam'iyyar su aka ki wani abu ina fata na ansa tambayar ka ko tambayoyin zance
to mutan na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa alaikum
ana ali ahmad
to
daga abuja editan jaridar rariya tambayar da muke so zuwa shi babban bako shi ne so nake wayarwa da ƴan Najeriya kai musamman talakawa su san menene ma amfanin majalisa a gurin al'umma musamman su tsakanin amfanin su a wajen al'umma da kuma gwamnatin tarayya kowanne a cikin matsayin aikin da ya kamata a ce wannan haƙƙin majalisa ne wannan kuma haƙƙi wanda ya rata a wurin gwamnatin tarayya tambayar da nake so in ce
yau ka gama tambayar ka
ina gama
sanata ka ji tambaya
to na ji dai bangaren kamar a wayewa mutane kan ne amfanin majalisa
ko wani bangare menene aikin shi da ku majalisa da kuma bangaren shugaba ina
bangaren zattasuwa to wannan tambaya ne mai kyau kuma mai muhimmanci ina fata kuma Allah zai bani dama in ansa yadda zai fahimtar da mutane masu sauraro na farko tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da gwamnati daya da bangare uku akwai bangaren majalisa wato bangaren masu dokoki kenan wannan a National Assembly muna da Senate muna da kuma majalisar wakilai ta kasa a kuma muna da kuma bangaren zattasuwa bangaren da ke shugaban kasa da mataimakin sa da ministoci da ake nadawa da kuma bangaren shari'a bangaren majalisa wato ita ce tsarin mulkin Najeriya ta dora mata alhakin yin dokoki ne da za a gudanar da kasa na hukunce-hukunce da tanade-tanade ga aiwatar da duk wani abu da gwamnati za ta yi da sauran rayuwar mutane na ƙasa. Bangaren zattasuwa abinda aka yi doka a kansa misali ko kasafin kuɗi ne ko kuma a tsari ne aka tsara yadda ga wata hukuma ga yadda za ta yi aiki ga yadda za a sa shugabanninta to bangaren zattasuwa su ne za su aiwatar. Bangaren yin doka su ne dokokin nan da aka yi za su iya wato fassara a ce to ga abinda dokan nan da majalisa ta yi ga abinda ake nufi kuma yayin da aka samu sabani tsakanin majalisa da bangaren zattasuwa kotu ake komawa bangaren hukunce-hukunce kotu ta ce ga ma'anan wannan abin saboda haka majalisa ke ce baki da gaskiya ko kuma ga yadda bayanin yake bangaren zattasuwa baki da gaskiya to waɗannan hukunce-hukunce da aka tanadar a cikin tsarin mulkin Najeriya an yi shi ne saboda a tabbatar cewa babu wani bangare daya a cikin gwamnati musamman ko bangaren majalisa ko bangaren zattasuwa wadda za ta kasance kamar ta gagara ko kuma ta dora wa al'umma wahala saboda anan ita bangaren majalisa ko kuma dokoki har kullun tana sa ido ne akan abin da bangaren zattasuwa ke yi misali yayin da duk muka yi kasafin kuɗi wanda shi ma doka ne a tsarin to muna son mu ga cewa in mun ce a je a yi hanya misali daga Kaduna zuwa Kano an sa kuɗi naira biliyan 2 a wannan shekarar ya kamata a aikin to har a gama wannan aikin dokar da aka tanada shine mu je mu dinga bi muna bibiya mu tabbatar cewa an kashe kuɗin nan naira biliyan 2 kuma aikin nan na hanyar nan an yi shi bisa wannan kuɗi ba tare da an yi wani nakasa ga kuɗin ba haka nan ita bangaren zattasuwa yayin da ake da wasu dokoki da suke ga ya kamata su kawo wa majalisa domin aikin da suke yi na raya kasa ya inganta ko kuma ana ga ana laifuka ne wanda suna son a tabbatar cewa an dakatar ko kuma a cin hanci da yaki da cin hanci da rashawa da misalin gwamnatinmu na Muhammadu Buhari ke yi kaga akwai dokoki da yawa kusan 4 ko 5 wanda su bangaren zattasuwa suka kawo majalisa ko satin da ya wuce mun aiwatar da ɗaya kusan duka wayannan biyar din da aka kawo mana mun aiwatar da su mun zartar da su mun amince gwamnati ta je ta ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa kan nan kuma duk hukunci da za a yi ga dokokin nan an tanadar saboda haka a kowane bangare akwai aikin sa amma kuma dodo ɗaya ake wa tsafi da masu zartasuwa da masu yin doka da masu hukunci ko kuma mai sunan su alƙalai duka aikin mu haɗa ƙarfi ne wuri guda mu tabbatar cewa gwamnati ta yi wa 'yan ƙasa aiki ina fata na ansa tambayar ka
abinda ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya
karfe 11:25 na safe a Washington DC kuna jin sashen Hausa murya Amurka ne ga ra'ayoyinku.
Wasika ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace hakika muna goyen bayan zanga-zangar da mata suka yi a Maiduguri inda suke nema a ceto musu ƴan uwansu da ƴan kungiyar Boko Haram suka sace. Da fatan waɗanda abin ya shafa za su dubi wannan koken nasu da idan basira, su yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa sun ceto matan har ma da sauran jama'ar da ke tsare a hannun ƴan Boko Haram. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, a yau ina kira ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya, ya kamata ta gaggauta ɗaukar matakin gyara wajen saka dokar ƙayyade farashin abinci da kuma kayan masarufi, saboda a gaskiya har yanzu al'ummar ƙasa ta Najeriya, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi, na shan wahala sosai akan mugun tsadar abubuwa a Najeriya. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin lamura a ƙasa ta Najeriya, amen. Sako daga Garba na halakan Babas Chairman ɗin muryar talakar reshen jihar Kebbi. Shi kuma Ibrahim Rabil Tsafa jihar Zamfara cewa yayi, assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama in yi jinjina ga dakarun sojan kasar mu Najeriya akan yadda suke jajircewa wajen fatattakar mayakan Boko Haram. Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, amen. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, karɓar dillancin shanu da gwamnatin kasar Ghana ta yi domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma yayi kyau, domin an ce zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sako daga Ummi Garba na Kwallo a Jaura da Zabadiya Mosho mai shayi supermarket Kashuwa. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe, yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina taya ƴan uwa al'ummar jamhuriyar Nijar murnar zagayowar ranar samun ƴancin kansu daga ƙasar Faransa shekaru 57 kenan cef. Allah ya sa a gama shagalin biki lafiya. Daga ƙarshe ina kira ga shugaba Muhammadu Yusufu da ya ɗauki matakin magance zargin da ake yi wa gwamnatinsa na kama-kama ƴan adawa da musgunawa ƴan jarida, don ta haka ne za a ci gaba da samun ci gaba da zaman lafiya a Nijar.
To a gaishe ki Maryam, kada ku manta za mu ba ku dama ku gaya mana ra'ayoyinku da dare yau a shirin mana dare kan rashin zaman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya a Najeriya ɗin. Yanzu ga labari a takaice.
Jami'an Amurka da na rundunar tsaro ta NATO sun ce an kashe sojoji biyu waɗansu hudu kuma suka ji raunuka a wani hari da aka kai wa ayarin rundunar tsaron haɗin gwiwa ta NATO a lardin Kandahar na ƙasar Afghanistan da ake fama da tashin hankali a jiya Laraba. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Jeff Davis bai yi wani ƙarin haske kan wannan ba, sai dai ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin ƴan ƙunar baƙin wakenta ya rafkawa ayarin motocin da ke danƙare da nakiya a kan hanyarsu ta zuwa tashar jirgin sama. Gobe Juma'a ƙasar Rwanda za ta gudanar da zaɓe inda ake kyautata zaton shugaba Paul Kagame zai lashe zaɓe wa'adin mulki na uku. Jam'iyyu 11 ne suka nuna goyon bayan shugaban ƙasar mai ci yanzu, sai dai har ila yau akwai ƴan takara da dama da suke fafatawa da shi. Sama da mutane 200,000 ne suka halarci gagarumin gangamin yaƙin neman zaɓe na ƙarshe da shugaba Paul Kagame ɗin ya gudanar.
To a gaishe ki Kristo, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, mun dano zuwa misalin ƙarfe 11:30 na safe kenan. Sai mun damu ku da dare, kada kuma ta za mu so mu ji daga bakin ku ya kuke ji game da cece ku ce da ruɗa mun da ke zagaye da maganar dawo shugaban Najeriya ko ya ko gobe, sannan ko meye illar rashin zaman shi a gida. Yanzu za mu yi muku bankwana a madadin ita Kristo da Julie Latest Creation da sauran masu sashen Hausa murya Amurka. Nina Ali Mustafa Sokoto, amma ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo yanzu nan sai a jira su.